mai ainihin yin ruqa yana kare asirin da aka yi wa mutane ta hanyar alqur'ani, to ya halatta ya koyi hanyoyi yadda ainihin ake yin sihiri din, don in an kawo mishi ya san yaya aka yi wannan sihirin, yaya za a yi a karya shi. Don sihiri din kamar yadda za mu zo mu bayani insha Allahu iri iri ne, ba iri ɗaya ba ne. Za a iya ɓullo maka ta inda baka, akwai wanda za a yi a binne shi, akwai wanda za a yi a watsar, akwai wanda za a yi jikin tufafin mutum, akwai wanda za a ba mutum ya ci, akwai wanda za a yi jikin takalmin mutum, wani jikin zobe, wani jikin agogo, wani a sa a man shafawa, wani a turare, wani kuma sai a yi wa matarka asiri ko a yi wa mijinki asiri, wani kuma ma asirin aka tashi za a haɗa shi da abokinka ne kawai, wanda aka san kullum gari ya waye za ku gaisa. Ana son a yi maka asiri ka tsiyace duk abin da ka samu ba zai albarka ba, sai a yi asiri sai a haɗa da wani abokinka wanda an san kullum ka fito gari ya waye sai kun gaisa. Duk sa'an da ka gaisa da shi ɗin nan da safe, to duk abin da hannun nan naka ya taɓa a wannan wuni baki ɗaya za ka neme shi ka rasa. To a ƙarƙashin wannan ashe akwai buƙatar kenan wanda zai zama yana aikin karya asiri ya zama ya ƙware akan waɗannan al'amura ɗin. To shi yasa ake samun irin waɗannan da suka shiga cikin wannan harka da ka, sai a yi ta kawo mara lafiya a ce ai an kai shi wurin wane ne ya rikita shi, ya yi mishi karatu ya rikita shi, ya rasa yadda zai ya kori aljanin, ya rasa yadda zai ya kuma karya sihirin. Saboda haka wani sai ya ce a tafi wurin likita. Idan mutum yana tare da aljani jikin shi, idan ya sha magani na likita ko magani na gargajiya ko aka yi mishi allura, wata cuta kuma za ta biyo baya. Misali makonni biyu da suka wuce akwai yaro da aka dawo da shi wanda yake kamar yadda zan zo in bayani insha Allah a ƙarshe na irin sharuɗa da matakai da muke bi. Lokacin da suka zo da yaron muka yi mishi karatu, muka bada kasar na karatun Qur'ani, muka ce aje a cigaba da sa mishi, muka ce amma lallai idan da layu da yaron yake da su duk sai an kama su an kona su da sauran sharuɗa waɗanda za mu zo mai bayani a kai, waɗannan ainihin layu sai shi uban ya ce lallai su suna da layu amma ba za su kona layunsu ba, don dama ba shi ya kawo shi ba. Na ce to ba za mu iya lamince musu cewa yaron su zai samu sauki ba, saboda wannan hanya ce Qur'aniyya, hanya ce ta yi wa mutum magani ta hanyar Qur'ani. Qur'ani kuma yana ainihin inkari, yana ana waɗannan layu da guru da makamantansu. Na ce kuma babu mamaki daga yanzu ɗin nan an je an ci gaba da samun shi kasar zazzaɓi mai tsanani zai biyo baya, amma a ji tsoron Allah a ƙona layun nan. Idan zazzaɓin nan ya biyo baya, kada a kai shi wurin likita, kada a bashi magani, kada a yi mishi allura, a dawo mana da shi mu sake zuwa mu yi mishi karatun Alƙur'ani. Ganin cewa ba su ainihin ƙona waɗannan layu ba, da jikin yaro ya zuge sai suka yi asibiti da shi, suka je aka yi ta tsira wa yaro allura, yaro jini yana ƙara tsotsewa, ana yi mishi ƙarin jini, ana duk aka yi ƙare-ƙare da za a iya. Haka kamar yadda nake faɗi, wannan yaro da suka ga abu ya ƙi cinyewa daga asibiti sai suka dawo da shi. Da suka zo suka dawo da shi, na ce ya aka yi? Ta ce sun kai shi asibiti ne, an je an yi ta mishi ƙarin jini, an ta mishi allurai. Na ce to da farko dai na ce kada a kai shi, kuma layu ɗin nan kun ƙone su? Suka ce a'a. Na ce to na ce ina zuwa in je in dawo, kafin dawo yaro ya mutu. To da farko tukuna, ko da zan yi magana akan waɗannan abubuwa daga ƙarshe insha Allah. Yanzu wannan laya ta yaro in tana da amfani mai amfaninta, tun daga shi cutar dai bata saki yaron ba, kuma yaron ya mutu. Kuma yanzu da yaron ya mutu, walaya za ta yi amfani ba shi aka yi ba. Na sai mutum ya zo, kana da layu? To in kana da layu sai ka ƙone su. Laya sai ya ƙona laya? Laya baka san haɗarinta ba ne. Haɗarinta na farko manzon Allah ya ce shirka ce, faka fadi ha sharran. Mun fahimci wannan. Hadari na biyu, mutumin duk da yake da laya babu yadda za a iya karya mishi asiri ta hanyar karatun Alƙur'ani. Mutumin duk da yake da laya, malam da Allah ka yi haƙuri, mutumin duk da yake da laya babu yadda za a yi, ko an fara mishi karatu aljani ya doke shi ba zai magana ba, sai ta kakari nan sai dai gaji da kakarin shi ya tashi, amma aljanin ba zai magana ba kuma ba zai sake shi ba, idan asiri ne kuma ba zai karye ba. Sai shi yasa an ce maka laya ba kyau, ka ce wai za a yi maka izala. Ba izala ba ce, addinin musulunci ne ya ce laya babu kyau. Layan nan ta Alƙur'ani ce, ko ko laya ce wadda aka hada da tsafe-tsafe. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce inna tama'im, ya ce dukkan laya. A can wajen ruqa an samu hadisai da suka halatta wani nau'i na ruqa, amma nau'i na laya babu wani hadisi da aka samu ya halatta. Layan nan ta alqur'ani ce ko ta addu'o'i ce, baki ɗaya babu wani hadisi da yake banta haka. Don haka al'amru ala itlaqihi, al'amarin yana nan kamar yadda manzo Allah ya sake shi kai tsaye cewa laya din shirka ce. Cewa malam wani ya ce la ba'asa a'a, magana malam wani Allah ya gafarta mishi, amma magana annabi ita ce a ba ɗauka sallallahu alaihi wa sallam. To saboda haka a takaice dai bai halatta ba a koyi ainihin sihiri, saboda kafirci ne. Sai dai kamar yadda ne bayani ga wanda matsalar karyawa wani asiri din ta kama, to wanda ya zama mishi larura ne na wajen ainihin cikon aikin shi, to ya halatta. Wannan a takaice kenan. Sannan sai bayani dangane da bambanci tsakanin sihiri da karama da mu'jiza, saboda waɗannan abubuwa suna rikidewa, wasu sukan kasa bambance su. Sihiri dai shi ne mun yi bayanin shi, wata hanya ce da bokaye ko ƴan dabo za su haɗa kai da aljanu wajen ainihin yin wasu su jabaru ko wajen cutar da wani ɗan adam ko makamancin haka. Wannan ainihin kafirci ne. Karama kuwa tana faruwa ne ga wani bawa daga cikin bayin Allah wanda yake bin alqur'ani da sunna, kuma tana faruwa ne ba tare da shi kanshi ya bugi kirjin cewa za ta faru ba, sai dai ga abin ya faru kawai. Wannan shi ake kira karama. Shi yasa idan mutum waliyi ne na gaskiya, ba cewa zai nifa zan iya sa iska ta ɗauke ni ta kai ni Makka, ko zan iya sa hadari ya zubo da ruwa, wannan ba karama ba ce. Duk sanda aka ga mutum yana haka, wannan sihiri ne yake. Idan ba sihiri yake ba, wasu ainihin shaitanun aljanu suka ɗaure mishi gindi. Amma karama babu tahaddi a cikinta, babu ka bugi kirji ka ce kaza zai faru kuma ya faru. Wannan shi ne abin da za mu zo mu yi magana na mu'jiza. Mu'jizar annabawa kenan. Annabi ne zai bugi kirji ya ce kaza zai faru, ko kuma a ce mishi in kai annabin Allah ne kaza ya faru mana, sai ya tashi ya roki Allah, ko kuma nan take sai Allah ya saukar da wannan abu ya faru. To wannan mu'jiza kenan ga annabi. Ga wanda yake bawan Allah mai bin Allah, in ya faru haka shi kuma sai a ce ya zama ainihin karama, amma ba bugun kirji zai ba. Abin zai faru ne kawai ittifaqan, sai ainihin al'amarin ya faru shi kenan, ba tare da ya nemi wannan abu ya faru ba, sai a ce wannan ya zama karama. To amma in aka gan shi cewa ba bawan Allah bane, fasiki ne wanda yake saban Allah, kuma ba sihiri yake ba, aga irin waɗannan abubuwa sun faru a hannun shi, wannan kuma shaitanu ne suke aga za mishi haka take faruwa, shi kuma wannan sai ainihin a ce istidraji ne Allah yake mishi, ma'ana Allah ya sakan mishi ta lalarye ta wannan ainihin zurfi cikin kafircin shi ne don ya kama shi daidai. A ƙarƙashin wannan shi yasa na taho da wannan littafi Kitabul Bayan. Wannan littafi na al-Imam al-Baqilani ne yana bayani akan bambanci tsakanin sihiri da mu'jiza da karama da kuma alfa'ido da bokanci da makamantan waɗannan abubuwa. Duk baki ɗaya wannan malami ya tattauna waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya, yace kaza shine kaza, ga bambancin kaza da kaza. Rashin iya bambance waɗannan abubuwa ɗin shi ya haddasawa da mutanen mu suka zo an ce ana magana da aljani, sai yace bokanci ne, saboda bai san mu'jiza ba, bai san karama ba, bai san isti'ana ba, bai san istidraji ba, sa'annan kuma bai san abin da ake kira bokanci ba ko sihiri. Rashin sanin waɗannan abubuwan baki ɗaya shi yasa sai suka zo suka ainihin cuɗa hanya ta alqur'ani da hanya ta shirka, suka ce duk baki ɗaya bokanci ne. To shi yasa makon da ya wuce na kawo mana misalan abubuwan da za ka bi ka gane cewa wane boka ne, ba malami ne na magani da alqur'ani ba. Duk sanda ka je wurin mutum neman magani, ya ce ya sunanka, ya sunan mahaifiyarka, wannan boka ne, kar kai mu'amala da shi. Duk sanda ka je neman magani wurin mutum ya baka laya, boka ne. Duk sanda ka je wurin wani mutum neman magani ya ɗauko wani hatimi ya baka, ya ce a je a binne, ko ya baka ya ce a rinka rubutawa a sha, duk waɗannan bokaye ne. Ko ya baka wani garin magani ya ce a rinka zubawa a wuta ana yin turare, duk waɗannan baki ɗaya bokanci ne a cikin addinin Musulunci. Ta iya yiwuwa ka yi mamaki yaya kuma a je a bada hatimi a rubuta kaza a rubuta kaza. Duk waɗannan hatimai mun kawo tarihinsu, asalinsu daga ainihin shaitanun aljanu suke, waɗanda suka ƙaga suka danganta su ga annabi Suleiman, ya ce hatimin annabi Suleiman, hatimin kaza, hatimin kaza. Duk waɗannan abubuwan kafirci ne, ba addinin Musulunci ba. Amma saboda baka san addinin Musulunci ba, baka kuma san kafirci ba, ba za ka iya bambancewa ba, sai ka ji abin da kai kana ganin wannan Musulunci ne 100% kuma an ce wannan kafirci ne. Allah ya kiyaye. To wannan kenan. Bayan wannan sai kuma bayani wanda muka alƙawaranta tun makonni biyu da suka gabata, cewa za mu bayyana nau'o'i na ainihin sihiri ɗin, wanda yake kusan wannan da shi ne za mu rufe ita wannan muhabara tamu insha Allahu ta'ala. nau'o'i na sihiri, kamar ainihin yadda na yi bayani a cikin farkon shimfiɗar da na fara cewa za mu magana akan nau'i tara ko kuma zuwa goma ko sha ɗaya. Da farko akwai nau'in sihiri wanda ake kira sihiru tafriq. Sihiru tafriq ma'ana a yi wa mutum asiri don a raba shi tsakanin shi da wani masoyin shi ko ɗan uwan shi, gwargwado yadda za mu zo mu bayani wajen nau'o'i na wannan sihiru tafriq. Allah maɗaukakin sarki ya tabbata mana da cewa sihiru tafriq ɗin gaskiya ne. Wannan ya tabbata ainihin a cikin Al-Qur'ani, inda Allah maɗaukakin sarki ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila ala al-malakaini bibabil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'idhnillah ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وانا آياتنا نأتكين سورة البقرة آية تأريئة دبيو وانا آية ما قلنا ندسو قبات منفسراتا الشاهد أتكين تشيني إن الله مطوك تنسر كيكي تشيوا ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ma'ana ba a saukar da wasu mala'iku ba waɗanda suka rinka koyar da sihiri balle ma su koyar da irin sihirin da zai sa ainihin a raba mutum da matar shi. Ashe akwai nau'in sihirin da akan yi don ainihin a raba mutum da matar shi, to wannan shi ake kira sihirut tafriq. Qur'ani abin da yake kenan game da wannan nau'i na sihiri. Akwai hadisi sahihi kuma a cikin sahihi Muslim a cikin kitabus salam wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Jabir ya ba mu labari, annabi ya ce kullum gari ya waye Iblis yana da ainihin runduna yana da kuma gado a kan teku, sai zauna a kan wannan gado nashi na sarauta sai kirayi waɗannan ainihin runduna tashi ya ce yau duk wanda ya je wani aiki na bajinta to zan ƙara mishi girma kuma zan ɗaukaka darajar shi. Sai su fita in gari ya waye kenan. Idan yamma ta kowa zai zo ya kawo sakamakon aikin shi da ya je yayi mummuna, wannan ya ce tunda na haɗu da wani da wance ban gushe tsakaninsu ba sai da na sa ainihin suka yi zina, sai ce tashi ka ba mu wuri ba kai komai ba za su tuba Allah ya fi musu. Wannan ya ce da na tasa wani gaba sai da na ga ya ci dukiyar haram, sai ce tashi ka ba mu wuri in Allah ya nufe shi da ya tuba sai ya tuba kuma ya mayar kuma Allah ya fi mishi. Kowanne ya kawo mugun aikin da ya sai Iblis ya gwasale shi, sai wannan ya zo ya ce ni kuwa da na shiga gidan wani da wance ban gushe ba sai da na ga cewa ina ta ainihin haɗa su faɗa har sai da ya kai ga ya sake ta. Sai Iblis ya ce anta kai ne ma'ana kai ne ka cancanta da ai maka ainihin ƙarin girma ɗin. Haka ce sai ya rungume shi ya ainihin sumbance shi sai ya ainihin ɗaura mishi rawani na ƙarin girma. To wannan ainihin hadisi yana tabbatar mana da cewa ashe akwai sihiri na tafriq ɗin, akwai sihirin da ainihin aljani yakan ainihin shi da kanshi ya raba tsakanin wani da wance ko kuma wani ya sa shi ta hanyar sihiri. Bayan mun ji cewa wannan ya tabbata cikin Qur'ani da Sunna cewa gaskiya ne haka yakan faru, sai bayani akan nau'o'in shi irin wannan sihiri ɗin. Na farko akwai at-tafriq baina ar-rajuli wa ummihi, akan yi wa mutum asiri don a raba shi tsakanin shi da uwar shi ya zama ganin ta ma baya son yayi. Sai kuma at-tafriq baina ar-rajuli wa abihi, akan wa mutum asiri don a raba shi ainihin da uban shi. Sai at-tafriq baina ar-rajuli wa akhihi, akan wa mutum asiri don a raba shi tsakanin shi da dan uwan shi. Sai kuma at-tafriq baina ar-rajuli wa sadiqihi, akan kuma ya asiri don a raba mutum tsakanin shi da abokin shi. Sai at-tafriq baina ar-rajuli wa sharikihi fi at-tijara aw ghayriha, wani akan yi mishi asiri a raba shi da mutumin da suke huɗa kasuwanci ko mutumin da suke aiki office tare ko wani abu makamancin haka. Sai kuma at-tafriq baina ar-rajuli wa zawjatihi, akan kuma yi wa mutum asiri don a raba shi da ainihin matar shi. Wa hadha an-naw'u akthuruha wa aktharuha intishara, wannan nau'in shine yafi ainihin yawa kuma shi yafi hadari kuma shi ne yafi yaduwa ainihin a cikin mutane. A yi wa mutum asiri don a ga cewa an raba shi da matar shi, tare da cewa waɗancan nau'ukan duk sukan faru. A yi maka asiri don a ainihin raba ka da wurin aikinka, wurin aikinka ne kana so kiri-kiri amma sai a zo fuja'atan sai a yi maka asiri, rana ɗaya sai ka ji cewa daidai da sunan wannan ma'aikatar ba ka son ka ji, zaman ofis ɗin kuma kana zama sai ka ji ya dame ka, nan da nan sai ka rubuta cewa kai za ka bar aiki. To duk haka tana faruwa. To wata hanya za mu bi mu gane cewa wane ɗin nan an yi mishi asiri ne don a raba shi da matar shi, ko wanta an yi mata asiri ne don ainihin a raba ta da mijinta? To akwai hanyoyi waɗanda za mu gane haka. Hanya ta farko shi ne nan take a ga halin da mutum yake ciki ya canza daga kaunar wannan mata da yake ya koma yana kin kiyayya ta innanaha ko kuma daga san da ita take mishi aga ta juye tana ainihin kin shi kiyayya wadda take babu ainihin abin kwatance game da ita hanya ta farko kenan suna zaune zaman lafiya rana ɗaya kai sai aka ga wata irin kiyayya ta taso wa ɗaya daga cikin su to sai a ce akwai sihiru tafriq a tsakanin su na biyu kuma sai ainihin yawan kai karan juna nan da nan yace an yi mishi kaza wannan nan da nan yace an yi mishi kaza na uku sai kuma rashin karban hamzari duk abin da ya mata in ya kawo mata uzuri ba za ta karba ba duk abin da ta yi mishi in ta kawo mishi uzuri ba zai karba ba dole kawai sai dai ta dauka akan cewa shi fa mai laifi ne dole kawai sai dai shi ainihin ta dauka ya dauka akan cewa ita mai laifi ce sannan abin da bai kai ya kawo ba sai ya ainihin hada tsakanin su abin da bai kai shi fada ba sai shi fada mummunan fada sannan sai ya zama shi namijin sai rinka ganin matar shi da mummunan ainihin sifa ko kuma ainihin ita matar ta rinka ganin mijinta da mummunan sifa a hakikanin gaskiya ko da matar shi tana da kyau sai rinka ganin ta da muni ko da mijinta yana da kyau sai ta rinka ganin shi da muni wanda a kashin gaskiya shedanin da aka wakilta wajen wannan sihiri shine yake zuwa ya muna na fuskar ainihin matar sai shi mijin ya rinka ganin ta da wani irin muni yana ganin ta ainihin ba ta da kyau ba ta da sifa duk adanta da wani abu nata sai ga cewa ba ta cancanci da ta zama matar shi ba dan me dan ya ga ya raba ainihin tsakanin su Allah ya kiyaye to haka kuma matar sai ainihin ai mata asiri wani lokacin sai ta rinka ganin mijinta a surar wata dabba ne ban tsoro mijin yana shigowa dakin ko gidan wata ma sai ta saka ihu zaki za ta gani kawai shi kuma yana shiga dakin sai ga kura bai ga matar ba irin wannan shine sai a rasa yadda za a yi nan da nan sai a ce an raba aure waɗannan abubuwan suna faruwa ne kamar yadda zan zo in yi cikakken bayani wasu 'yan matan su suke jawo kansu ke ɗaya kin san mutum ɗaya za ki aura amma samarin ki goma wannan ya zo ki karɓi kuɗin shi ki je ki sai ki bari kallo wannan ya zo ki zai ki zai kafi kallo duk ki tara tana ta manna ta ci kuɗin mutane to ba dukkan mutanen nan nake da imani da Allah ba wani wallahi ba Allah ya isa zai miki ba wani sai sheda wurin boka ana daura aure yana zuwa shikenan sai mata asiri sai ce aje a zauna gidan mijin mu gani tana zuwa shikenan mai gida ango ya shigo ana munna duk an gama party jama'a sun watse ba zai mu ga shigantaka ba dan tsiya an ce in kun yi aure ga yadda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ranar farko din nan ka sa tafi alwala kai ma kai alwala ka zo da wani abu wanda yake na ci nono ko madara ko nama ko wani abu haka sai ka zo da shi sai ka sa ta sai ta ainihin tsaya a bayan ka sai ku yi ainihin zaujaini kai ainihin sallah raka'a biyu ta jika a baya sai dai idan ita tana haila sai kai wannan sallah sai ka juro ka wa'azantar da ita ka dafa goshinta kai mata addu'a Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khaira ma jabaltaha alaiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaiha haka ya Allah ina roƙonka duk alherin da wannan ya tazo da shi ka hada ni da shi ya Allah ina roƙonka tsare ni daga sharrin da wannan ya tazo da shi addu'o'i makamantan haka sannan kai mata nasihohi na zaman aure sannan wannan abu da kazo da shi ka fara dauka ka ci sannan ka sata ta ci ba kawai ka ce ta ci ba ba su san addini ba sai ka dauka asiri kai mata sai kai ka fara ci haka annabi yayi sai ka fara ci sannan sai ka bata sai ta ci in aka zo saduwa Allah bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibish shaytana ma razaqtana idan aka gama saduwa din nan a zo ainihin ayi wanka ayi duk abin da addini yace a'a ana daura aure shikenan sai a tafi GRA sai aje sai a kama wuri ayi party ayi party a hole a sa a video a sa a gidan talabijin wasu saboda mukami fa wai a gidan talabijin ake zuwa a fili a sa musu sha'anin su na aure sai duk an gama wannan baki daya shi kuma wancan mugun saurayi yana nan yayi targeting din ku gama inna rabbaka la bil mirsad duk ku gama baki daya yana nan yana dakatawa ba dai taro zai watse ba ai za a koma ko daga kai sai ita karfe 1 dare tana shiga daki sai ta saka kururuwa lafiya ta ga zaki shine sihiru tafriq duk jadda za ta yi in ta ganka kai gudu take ba ta san ku hadu ba ta san ta ji muryarka ba shikenan dole a kashe aure duk 50 da miliyan kaza da ka kashe sun kai asarar sai shi yasa ƴan mata sai ku ji wannan da kyau mabiyancin abin da yake faruwa kenan idan bai samu nasara ba wannan shedani wajen wannan tafriq wajen ya raba su to sai ya zo sai ya saka mata rab kamar yadda za mu zo mu bayani mijin yana zuwa zai sadu da ita sai ta faru da ɗaya daga cikin ainihin rab wanda za mu bayani, ko ya ji farji ya toshe, ko kuma ya ji ta kamar tsohuwar mace, ko kuma ya ji ta ainihin gatanan wato gaba ɗaya ta kiyadda ainihin ya sadu da ita, ko kuma ya zo yana saduwa da ita ɗin yana saka azzakarin cikin farjinta, yana saka sai maniyyar fita suratul qadar, ko kuma ita gaba ɗaya sai ta zama gatanan kamar tsumma ba ta da wani karsashi. Haka shikenan duk aikin kuɗin da kika ci ne, ci bari kallo dai ga su ne muke kyalli a ɗaki, amma kuma za ki zauna lafiya a gidan miji ba shikenan ba? Allah ya kiyaye. Idan haka sai a ji tsoron Allah a kiyaye waɗannan abubuwan. Amma kowanne saurayi ya zo a karɓe kuɗin shi, a karɓe kuɗin shi, in ya zo kawai in kin san bai miki ba, kawai shikenan kaka sake zuwa. Amma wata sai samari 30 fa wani a ce ai farin jini ne, ai mu jinin mu na da farin shikenan, jinin ku zai kanshi ne. To sannan yana daga cikin alamomin da ake gane mace ta faru ta kamu ko namiji ya kamu da irin wannan sihiri din, ya zama duk aikin da ɗaya cikin ma'aurata biyu yayi sai wannan ya ga munin aikin. Shara idan ya zo ya same ta tana share gidan sai ya zazzaje ta, duk abin da ya samu ta ne, ko karatun Qur'ani ya samu, ko sallah take sai ya ji haushinta. To wannan alama ce ta cewa tana fama da irin wannan ainihin larura. Haka kuma kyamatar haduwa a wuri ɗaya, ya zama gaba ɗaya ba ta son su zauna wuri ɗaya, tana ganin shi sai ta tashi ta bar wurin, ko yana ganin ta tashi ta bar wurin. Waɗannan a taƙaice alamomin da za a iya gane mace ta ainihin samu irin wannan sihiri kenan. To wai ma yaya ne irin wannan asirin yake faruwa tukuna? Tare da cewa kamar yadda muka yi bayanin makon da ya gabata, ba za mu bayyana hakikanin yadda ake waɗannan abubuwa ba, saboda akwai masu raunin imani, sai dai mu kawo wasu hanyoyi na ishara yadda yake za ka fahimci abin da ake nufi. Duk sa'an da wani mugun mutum ya samu kiyayya a cikin zuciyar shi game da zaman da wance da wane suke na aure, shikenan sai ya sheka da gudu sai ya tafi wurin boka, ko ya tafi wurin ɗan sihiri. Yana zuwa wurin wannan boka, sai ainihin wannan boka ya nemi da cewa a bashi sunan uwar wannan ya da sunanta. Akwai sirrin da yasa ba sa tambayar sunan uba, wani sirri ne wannan wanda ya sani alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, wani sirri ne. Boka ba zai tambayi sunan uban wanda za a yi wa asiri ba, dalili saboda wai ta iya yiwa ba uban shi ne na hakika ba, in ba jinin shi ba ne, in an hada sunan da shi asirin ba zai kama ba. Amma uwarka dai uwarka ce tabbas, ko da ubanka ba shi ne na gari ba. To saboda haka sai a ɗauki sunan uwa, sai ainihin bai, sai a ɗauki sunan ya sai a bashi. Shikenan sai ya zo sai ya haɗa wannan sihiri, sai nema a kawo gashin wannan mace, ko a kawo ainihin zaninta, ko takalminta, ko ɗankwalinta, ko wani abu, sai ainihin wannan sihiri a kai. To yaya suke yi? Yadda suke shi ne sai a zo a ce da Allah wance ki ba mu alal riga ki za a ɗinka irinta, sai ki ɗinka minna. Ke ma kina da wata riga wadda har ana son ma a kwafi right ɗin. To daga haka shikenan sai a je sai a haɗa ainihin wannan asiri, ba zai kankara wannan asiri ba. Tana sawa shikenan, ya dai tabbata cewa wannan tufafi ta taɓa sa shi. To shikenan ta taɓa sawa, shikenan ana zuwa ainihin da guminta sai a zo sai a yi wannan asiri. Idan ba a samu damar samun wannan tufafi ba, shikenan sai a zo a yi wannan asiri a cikin ruwa, sai a je a zubar akan hanya, tana ƙetarawa shikenan sai ta kamu da sihirin. Abu na farko da za ta fara ji shi ne ciwon kai, ciwon ƙafa, ciwon ƙirji, ciwon baya, munanan mafarkai. Shikenan ta kamu da wannan asirin kenan. To wani aljanin zai daɗe yana jin ainihin matar ko namijin da aka sa ya shiga jikin shi ya kasa, saboda mai, saboda yana kula da ainihin zikirori waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su. To sai ya daɗe yana nan yana harin shi, yana nan yana bin shi a baya, yana nan yana bin shi a baya, sai ya shiga ɗayan halaye huɗu sai ya tashi. Shi ne so da dama Bahaushe sai an ɓata mutum rai, sai ya ce wai an ɓata wa ni rai, ya hau bori ba, bori ya hau ba. Yana da aljani ne da can ya kasa shigar shi, amma yana shiga ɗayan waɗannan halaye guda huɗu, tsananin ɓacin rai, sai firgici ko tsoro, sai kuma ainihin sha'awa, haka kuma gafala game da addinin Allah. Yana shiga ɗayan waɗannan halaye, in asiri aka yi mishi sai ya samu shiga, idan aljani ne ke neman ya shige shi sai ya shige shi. To shi ne da an ɓata wa mutum rai, daga lokacin ne sai a nemi yadda za a yi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ko kuma idan ba a samu damar a yi a waƙar a hanya ƙetara ba, sai a yi mishi abinci ya ci, ko a yi mishi abin sha ya sha, ko kuma ainihin a yi mishi a cikin turare, ko a sanya mishi a cikin man shafawa, duk san da ya shafa shi kenan so ɗayan nan ya isar ko ya wanke shi kenan ya riga ya kama shi. Idan duk haka da ta yi ba sai a yi wannan asiri sai a je a binne a gidansu. Galiban akan nemi asalin gidan da aka haife shi. Wannan yana faruwa ne ga ƙwararren ɗan sihiri. In aka samu ƙwararren mai sihiri ba zai ce ka je ka binne asiri ko ina ba, sai ce ka binciki gidan da aka haifi wannan mutumin, ko da a wani gari ne sai a je a samu gidan da aka haife shi sai a je a haka sai a binne. Yana da wahala a karya wannan asirin, sai dai a karya shi ta hanyar karatun Alƙur'ani. Amma bokaye ƴan uwansu irin wannan asirin bai karyuwa a wurinsu. Allah ya shiryar da mu. To wannan takaitaccen bayani kenan dangane da ainihin abin da ya shafi shi sihirut tafriq. Sai kuma kashi na biyu, shi kuma shine sihirul mahabba, abin da ainihin Bahaushe yake cewa wanta ta shanya wani a malamai, ta je ta yi mishi asiri ta shanye shi ita kadai yake so. Wannan ainihin Larabawa suna kiran shi da sihirul mahabba, haka malaman aqida ke kiran shi, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da attiwala a cikin hadisi wanda muka yi bayani a dazu, hadisin da al-Imam Ahmad da Abu Dauda da Ibn Majah da Hakim su suka ruwaito wannan hadisi kuma sahihi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake inna ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwala shirkun. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ar-ruqa tawaida da ake irin ta jahiliya, da kuma layu, da kuma mace ta wa miji asiri ko miji wa mace asiri, wannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake duk waɗannan abubuwa kafirci ne. To waɗannan alamomi ne ake gane cewa mace ta ainihin wato yi wa mijinta asiri ya zama ita kadai yake so. Alamomin akwai akalla guda 5 zuwa 6. Alama ta farko, za a ga ya ainihin wato saka wata irin soyayya a cikin zuciyar shi game da ita, soyayya da yake ta wuce ainihin iyaka, matukar soyayya wadda yake soyayya ta wuce iyaka, baya iya hakuri sai ya ganta sai yayi magana da ita sannan hankalin shi ya kwanta. Sannan alama ta biyu shine yawan son jima'i da ita, da safe yana son ya jima'i da ita, da rana haka, da daddare haka, ya kosa kullum ya zama ainihin ya zo ɗakin ta. Haka kuma ya zama baya iya hakuri game da ita, baya yadda ta yi wata tafiya wadda za ta iya kwana 7 balle ta yi wata 1 ko makamantan haka, yana office ya dawo ya ganta, yana kasuwa ya dawo ya ganta, haka makamantan al'amura irin waɗannan. Sai kuma ya zama duk tashin hankalin da ya shiga ciki yana ganin ta sai ji hankalin shi ya kwanta. Sai kuma yi mata fa'a wadda yake ta wuce iyaka, kawai ya rufe idan shi duk abin da ta ce sai ya yi. Irin wannan alamomi na daga cikin alamomin da suke nuna cewa ainihin mutum ya kamu da irin wannan sihiri da matar shi ta yi mishi. Sai alama ta shida shi ne, ya zama yana da matukar kishi a kanta, dan abu kadan yana da matukar sa ido a kanta da kishi, yana matukar kishinta. Waɗannan su ne alamomin da ake gane mutum ya kamu da ainihin sihirul mahabba, ma'ana matar shi ta yi mishi asiri dan ya zama yana santa. To irin ainihin wannan sihiri galibi abin da yake kawo shi shine, na farko mace ta ga cewa mijin nan nata soyayya da yake mata soyayya tana ƙasa, ko kuma ta ga cewa a yanzu yana kokarin yayi aure, wannan yakan ainihin sanya mace ainihin ta kokarin ta ce za ta ainihin yiwa mijinta irin wannan asirin, ko kuma yawan rikici tsakaninsu, ko kuma tana yawan kwadayin dukiyar shi, tana son lalle ta zauna da shi ne yiwa ya riga ta mutuwa dan ta gaje shi. To irin wannan sai ta mishi asiri dan ya zama karfi da yaji ya so ta kuma ya zauna da ita. To amma to da dama akan samu kuma abin yakan juye ya zama akasin yadda ainihin ita matar take nufi. Wannan yana faruwa ne saboda jahilcin su bokayen da 'yan sihirin game da hakikanin yadda ainihin ake sihirin. Abinda nake nufi shi ne anan, soyayyan nan da take so ya zama ita kadai yake so, to akan samu akasin haka. Wani lokacin wani dan sihirin idan bai kware ba, in ta je mata asirin sai mata asiri akan ya mashi asiri akan ya ki dukkanin mata ya so ta, sai ya sababar da bai san uwar shi, bai san yar shi, bai san an uwar shi, duk inda ya mace take gaba ɗaya baya santa sai ita kadai yake so. To wannan da sauki ma'ana da sauki gare ta. Wani abun ma akan samu wani lokacin sai ainihin dan sihirin saboda rashin kwarewar shi sai mata asiri ga mijin nata, sai zama har ita ma sai ta waye gari ba ya santa. To dama aka ce za ka gina ramin mugunta sai ka gina daidai ƙaurinka. Wata ta yi irin haka kamar yadda na faɗi makonni da suka gabata, ta je aka yi mata asiri ɗin sai zama har ita ɗin kanta mijin baya ƙaunarta. To ta dawo ta gaya wannan boka ya gyara wannan abu ya zama ita yana son ta, sauran mata ne bai so, sai ta samu ana jana'izar shi. Shi kenan an kwari ɓaku. Allah ya jire da mu. A gara wa kallon. To wani lokacin kuma sai zama matar ta je sai ce mijin nata asiri kuma sai kamu da rashin lafiya. Akwai wadda ta yi wa mijinta irin haka sai da ya rashin lafiya har tsawon shekaru uku. Allah ya kiyaye. Irin wannan ainihin ba daidai ba ne mata su rinƙa yi. A nan ne sai mu jawo hankalinsu da cewa da ki tsaya kina irin wannan sihirin, gwamnati ki ɗauki mataki na yin as-sihrul halal. Akwai wanda ya halatta. Wanne ne ya halatta? Ba sihiri ne na bokaye da ƴan tsubu ba, a'a shi ne ado da kyakkyawan girki da iya magana. Duk sanda kika siffanci da waɗannan abubuwa guda uku, yana da wahala ayi miki kishiya, in ba dama can Allah ya kaddara shi kenan sai kin zauna da kishiya. Ki rinka fesa ado. Ita mace ba wai wani abu bane, a'a in dai za ta kawo ta ƴan makale-makale, ta ƴan shafe-shafe, ta sabunta ko tsohuwa ce sai ga ta fito ras. Amma duk yadda ta kai da ƙuruciyarta, za ta zauna da zanin da take shiga kicin, jiki na warin hammata, komai babu kyau gaba ɗaya. Shikenan sai gaba ka sha'awar zaman gidan, sai ki zo kina zargin mijinki cewa budurwar shi ta yi mishi asiri, kuma ke kika mishi wannan kazanta ita ce asirin, ke kike kore shi daga gidan. Ka zo ka kwanta kusa da mace, gado yana warin fitsari, hammata tana wari, zani yana kaurin albasa, komai babu daɗi a gida, yaushe za ka zauna da Allah? Saboda Allah, innama fa'irukum ala anfusikum. Ku kuke jawo kanku bala'i sai ku ce wai budurwa wai ce, to sai kina faɗa da ƴan mutane a waje, wai budurwar shi ce ta mishi asiri, kuma ke kika yi? Amma kin share ɗaki, kin yi miya mai daɗi, kin yi ado, duk wannan karkata kallabi da kuke haka in za ki fita, mijinki ya kamata kewa, huwa a haƙƙu bihi. To amma wallahi al'azimi wani bai taɓa ganin matar shi ba da siffa mai kyau sai ranar da za ta fita biki. Ka kashe kuɗi naira dubu kaza, ka siyo atamfa, ka siyo takalmi, ka siyo kaza, sai ka samu tana takalmin da take sa a tsakar gida ta ɗinke bakin shi da fil ko tsumma, saboda Allah kamar almajira. Ina wancan da ka siyo mai tsada yana can sai randa ba ta fita. Ai randa fa za ta tafi anguwa, to randan tun asuba za ta tashi bacci, za ta tali dutsen kaushi, za a goge kaushi. Yaran gida ma suna gani sai su gane, zai ce ni ma sai na je, ya san yau da canji, saboda bai taɓa ganin haka ba. Shi ma sai ya je bai san da za a je ba, amma tun da ya ga dutsen kaushi ya fito, sabulu ya fito, a tamfata an kai guga, yau ya san akwai anguwa kenan, sai ka ji ya ki tafiya makaranta, ce sai ya je shi ma. To ku kuke jawa kanku, ki rinƙa yin ado, kina sanya turare, kina sanya tufafi mai kyau, sannan ya zama kina ainihin girki mai kyau, kina gyara ɗakinki, ga kuma kyakkyawar magana. Mawaƙi ya ce ya bunayya innal birra shay'un hayyinun wajibun talikun wa lisanun hayyinun, yace ya dana ai hali na dar abu ne mai sauki, sakin fuska ne da dadin magana kawai. Kuma mai Allah yace wa qulu lin nasi husna, ki gaya wa mijinki kyakkyawar magana, zai fita ki raka shi a daya lafiya, Allah ya sa albarka, a nemo mana halal da sauransu, kina wasa shi. Duk waɗannan abubuwa da kowa ga mazaje suna yi, mata za su iya gyara a cikin gida fa. Duk sanda za ka fito office, ka tare ka tace ka ji tsoron Allah, kaka nemo mana haram, wallahi in kai ne za ka sa hannu a wata kwangila za a ci mutsu-mutsu, sai ana zuwa ka ce kai na fasa, saboda ta kashe jikinka. Amma mata sun rufe ido a zo a kawo musu leda guda na nama, leda guda na tumatiri, duk su cinye ba su san ta inda abin ya fito ba. Mun fahimci wannan ko? Sa'an nan kuma mata ba su, musamman matanmu na kasashen nan na arewa, ba su san yadda za su lallashi mazaje su samu abu ba. Iya da bala'i ba za ta baci abu ba. Kin ga a tamfa kina so ana yayi, ki ce wallahi bana ita za ta yi minta tashin asuba, in ba haka ba a gidan ubana zan yi sallah au. Sai ki mana ba dai kin gama azumi a gidan ba, shikenan ranar jarirai ki tafi, kina tafiya shikenan, sai je sai tafi wani wuri, sai je ya samu abincin shi mai kyau, sai zo ya fita harkar shi. Kuma sai kika yi asara, kuma bayan sallah dole a dawo da ke, babu a tamfa work, babu ba komai, kin yi asara, kin yi wa kanki asara. Mun fahimci wannan da kyau ko? To amma da a ce za ki gaya mijinki kalma mai daɗi a yi miki, in kika ga yana da hali bai ba, ran da ya tashi fita kasuwa ba komai, ba duka, ba zagi, sai hawaye kawai, sai ki zo kina hawaye. Wannan yau process ake koya mata na zaman aure, sai ki zo kina hawaye, uwar gida lafiya, sai ki shu tara hawa yanzu ki koma gida sai ka dawo ba zai tafi ba sai zai makara office zai dawo sai ya ji jawabi a gani sai ya ji jawabi zai dawo mun ba mu wannan ko ai yana zuwa to lafiya yau kike kuka sai ki shiru mata sai da yanga an iya magana Larabawa suka ce khairun nisa al-ghanj matan da tafi ko wace sai kin dan yanga mata sai da yanga ba mai yawa ba fa yar kadan haka ba mai yawa ba yar kadan shikenan mun fahimta ko lafiya uwar gida ba cewa ba ki ce zakat kawai sai ki ce zakat sai ki faɗi sunan abin zakat kawai sai ki ce a mai kwantar da hankalinki da Allah a ran nan za ki ga an samo shi ko bashi zai je ciran nan kin ga an yi abin a cikin lumana to wannan ɗabi'ar tun a jahiliya suna da ita Imru'ul Qais yana da wata budurwa wadda take wa'anar da shi ba ta ƙaunar shi tana wulaƙanta shi tana wa'anar da shi yace wa yawman ala zahril kasidi ta'azzarat alayya wa alat halfatan lam tahalluli a Fatima mahlan ba'd hadha at-tadalli ba ta ce fa ba sai an fasara ba iskanci ne naki kawai na jahiliya Allah ya kiyaye to wannan kullum ya mata magana ta kikula shi kullum ya mata wata ran saboda gwaninta fa ana cikin tafiya za su tafi anguwa ya makale shi ya bi su su ƴan mata ne sai suka ce suna jin yunwa saboda musu gwaninta sai kwantar da raƙuma shi yanka musu a ci yace wa yawma aqartu lil azara mafiyati fa ya ajaban min kuri hal mutahammalu فظل العذارى يرتمين بلحمها وشهد كه الداب الدمسك المفتل yace ka tuna wata rana da na kama raƙumata na yanka ƴan mata dan dai in yi bajinta yace da suka ci suka koshi sai suka fara watsi da sauran naman sai ga an dauki ƙorin raƙumata an yi jifa da shi yace oh duk wannan wahalar da yake musu amma ba ta kaunar shi ran da ta zo wurin shi tana da wata bukata tana zuwa sai ga tana hawaye to shi ma ai kowan dan iska ne ya gane matsalar yau kin zo ki cutin ne shi yasa kike hawaye ga ina lallashin kike na ki sai ce wa ma zarafat aynaki illa li tabridi bi fahmayki fi ashab qalbi mufattal muqattal yace wallahi wannan hawaye yau cuta ta kika zo ki ci kashe ni to ashe kun ji sirrin da ake kun ji yadda ake asirin kenan magana mai dadi da iya lallashin miji to amma kin bi kin shi ya kawo ki shi yake sama da ke shar'an wa aqlan shari'a Allah yake ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa shi yake sama da ke shi ne mai gida shi ke tsayuwa da al'amarin ki kike zaki bi shi da tsiya ana sakin ki kwana biyu gidan ku zai dame ki fa saboda komai yana da iyaka zaman gidan ku yana da iyaka lokacin da aka haife ki kika taso kika zama budurwa zaman gidan bai da dadi yanzu zaman gidan miji kike bukata kina dawowa gida rayuwa ba za ta yi miki dadi ba idan da mijinki kadai kike fada yanzu zaki da uwarki zaki da matan ubanki zaki da kannanki zaki da yara masu shigowa talla da kowa akuyar gidan ma sai kun yi fada da ita kina buwayan su sai a ce kin gama masifa gidan mijinki kuma ki dawo zaki mana masifa kuma su suka zuga ki sai ki ji abin duniya ya hadar miki Allah ya kiyaye to saboda haka mata kun ji yadda ake yi ya ba ta maganin wani abu sai dai ta sababban maka ka shiga halin nadama amma wannan asiri da zaki je ki wa mijinki wai dan ya soki duk wannan kafirci ne Allah ya kiyaye kin kenan na ainihin nau'in sihiri sai nau'i na uku shine sihirut takhyil sihirut takhyil shine bahaushe yake kira da fa'ido abin da yake ainihin ba haka ba sai a suranta wannan abu sai ya koma ya zama ainihin akasin yadda kuma yake shine ya faru a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam da wadannan ɗan sihiri mun kawo wannan bayani a makonnin da suka gabata igiyoyi ne su waɗannan 'yan sihirin zamanin Fir'auna igiyoyi suka jefar kuma igiyoyin nan da ɗai ba macizai ba ne kuma ba su zama macizai ba amma sai idanun mutane sai ya rikide sai suke ganin waɗannan igiyoyi macizai ne amma ba macizai ba ne to shi ne bahaushe yake kira da fa'ido akwai irin wannan da za a yi sai a haɗa dutse da dutse sai ga suna karo dutse da dutse sai ga suna karo kuma ba karan suke ba kowa yana tsaye inda yake ne amma da fa'ido aka yi maka sai ka ga kwai da kwai suna karo kuma ba karan suke ba kowa yana tsaye inda yake sai kaga an jefar da igiya sai kaga ta zama maciji tana nan a igiyar ta amma a idan ka ne aka ainihin yi wani tasawuri shine ainihin yake zama haka din da a ce zaka je ka same su ga irin su nan suna tare kona a sabon gari da makamantan wurare da zaka je ka samu wuri irin wannan da suke irin wannan abubuwa da a ce zaka tsaya ka daga sautin ka kana ayatul kursi sai idan kowa ya bude ya ga cewa igiya ce ƙarya suke mun fahimci wannan ko su zo su tsaya a daga suna wallahi tallahi suna wannan rantsuwar banza sai ka zo a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ka ayatul kursiyyi hazuwa karshenta kai ta maimaitawa idan kowa zai bude a ga cewa makaryata ne insha Allahu ta'ala wa ma zalika ala Allahi bi azim wannan kenan to wadannan hanyoyi ake gane mutun ya kamu da irin wannan ainihin asiri din shi kuma akan gane mutun ya kamu da irin wannan asiri ne sai ya ga duk wani abu wanda yake gashi a tsaye sai ganshi yana motsi saboda haka an samu wani ma'aikaci da aka yi mishi irin wannan asiri din yana zuwa ma'aikatar su kawai da ya daga kai ya kalli benin haka sai ga zai rikito ya fado mishi sai ya koma da gudu kuma a tsaye yake daren dakan ko kadan da yola yi ba amma zai ga gashi ya taho sai ya taho da gudu dole ya bar ma'aikatar to haka kuma abin da yake babba ne sai ka rinka ganin shi karami abin da yake karami sai ka rinka ganin shi babba haka kuma mutum sai ya rinka ganin abubuwa ba yadda suke ba wani ya mutu sai a zo ana ta jayayya da kai ka ce sam bai mutu ba ai ta faɗa da kai akan cewa sam wannan bai mutu ba kuma kai a hakika kana ganin bai mutu ba kuma ya mutu din to waɗannan alamomi ne waɗanda ainihin suke nuna cewa mutum ya faru da ainihin irin wannan sihirul takhayyul din babu mutumin da ba iya mishi irin wannan ba mun fahimci wannan ko akan yi wa ainihin mace suna zaune su uku ko su hudu wannan ainihin sun ware ta su bi kansu ya haɗe sai ta waccan da aka ware ta sai ce wa ɗaya asiri ɗayar tana kallon wannan sai ta rinka ganin ta kamar gata ta ɗauko ta wuka ko wani abu za ta buga mata ko kuma kawai sai ta rinka ganin ta haka wata kanta yana wani girgirgirgir sai ta rinka cewa wancan me yasa naga kanki yana wani rawa ne take ni lafiya ta lauta ce a kanki na rawa ai dole abota ta warware ko tana rawa da tsawa ai dole ka to wannan kenan to sannan akwai kuma sihirul junun shi kuma hauka akwai asirin da za a yi mutum shi kuma sai ya hauka ce wannan shi ma ya tabbata ainihin a cikin hadisi wanda al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi hadisi sahihi ne wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna Kharijatu dan Salt yace ya karbo wannan hadisi daga kawun shi yace lokacin da kawun shi ya je musulunta a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya koyi karatu to kun ga bambancin sahabbai kenan su idan suka ainihin musulunta sai mutum ya zauna ya koyi karatu ba zai zauna da jahilci ba to ya zauna ya kwanaki ya koyi addinin musulunci to da ya tashi tahowa gida ya taho kan hanya sai ya samu wasu mutanen kaure sun daura wani mutum mahaukaci jikin karfe sai suka same shi suka ce mun ji ka je ka musulunta ko ka taho da alherin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ka karanta mana dan wannan mara lafiya ya samu sauki yace sai ya kama shi ya ainihin rinka karanta mishi Fatiha kullun ya zo ya ainihin karanta mishi Fatiha sau uku da safe ya mishi idan aka yi wa mutum ainihin ya haukace kuma Qur'ani yana maganin shi musamman suratul Fatiha to ya ake gane mutum ya faru da ya kamu da irin wannan asiri ne aka yi mishi na hauka tare da cewa akwai hauka ko da yake ya shafi dabi'a ne wanda ya taba kwakwalwa ko kuma wasu jijiyoyi na mutum sun murde wannan likitoci za su iya ainihin maganin shi insha Allah amma ya ake gane cewa wannan haukan da wani yake fama da shi aljani ne ya shige shi ko kuma asiri aka yi mishi aka turo mishi aljani da farko za a ainihin ga wannan mutum da yawan mantuwa ta wuce misali da kuma sakarci sannan za a ganshi ainihin za a ga yana da shirme wajen magana wato yana maganganu marasa kan gado yana cikin wannan magana ya afka wannan yana cikin wannan ya afka wannan maganganun nashi ba su da tsari ba kan gado sannan sai wani lokacin a ga idanuwan shi kawai suna kikkiftawa haka cikin sauri wani lokaci a ga idanuwa sun kafe ma'ana sun tsaya wuri daya sannan kuma a ga ya kasa zama wuri daya yayin nan ya zauna sa'annan ya zama bai damu da yadda jikin shi yake ba zai zauna da datti zai zauna yana wari gemin shi duk ya tari ya ci kurkuɗe haka gashin kanshi da makamantan abubuwa irin waɗannan sa'annan kuma za a ga cewa zai iya zuwa yana ainihin kwana a cikin juji zai kuma iya tafiya bai san inda ya nufa ba gashi nan dai tafiya yake yi sannan zai iya haɗawa da duka da zage-zage to duk wannan yana nuna cewa wannan ya faru ya kamu da ainihin sihir na junun in an ga irin waɗannan alamomi ko kuma mafi yawanci sun tabbata sai a ɗauka cewa to asiri aka yi mishi ko kuma ainihin aljani ne ya shige shi ainihin inda za a karanta mishi alqur'ani ya samu sauki da izinin Allah ya shirya da mu sai kuma nau'i na biyar shine sihirul kumul shi kuma sihirul kumul shine asiri akan yi wa mutum sai ya zama ya fita hayyacin shi, amma ba hauka zai kama na duka ko na zagi ko na shiga cikin juji da makamantan haka ba, a'a zai iya zama cikin tsafta. To amma alamomin da ake ganewa shine za a ga yana da son kadaici, zai san kowa ya zauna tare da shi, shi kadai yake so ya zauna. Duk inda yaje ya samu taron jama'a zai wuce ba gurin ba zai zauna ba. Duk inda yake zauna jama'a suka zo suka taru zai tashi ya ba su guri. Yana da son kadaici shi kadai, sannan kuma sai a ganshi da wata irin kammala da kamewa haka, sai a ga yana kame jikin shi haka, ma'ana kamar bai san komai ko kowa ya kusance shi. Sannan za a ganshi yayi shiru baya magana, sannan za a ga ya tsaya ya kafa wani guri, ido yana ta kallo yana ta kallo kamar yana wani tunani, nan ku babu wani tunani da yake yi. Sa'annan zai rinka fama da matsanancin ciwon kai, sannan kuma za a ganshi ainihin wato cewa a hali na rashin son magana, da hali na rashin son kazar-kazar, da kuma hali na rashin son jin surutu, hatta surutu na wasu wurare in suna zuwa kunnen shi sai ya tashi ya matsa yaje ya koma wuri ɗaya zaman shi. To irin waɗannan in suka kamu ga mutum sai ya ce ya kamu ga ainihin sihirul kumul, baya duka baya zagi. To sai dai wani lokacin sai kawai ana zaune sai a ganshi ya kalkile da dariya haka, wani lokacin sai a ga yana ta surutu, wani lokacin sai a ga bakin shi yana motsi yana magana amma kuma ba a jin abin da yake faɗi. To ya kamu da ainihin irin wannan a asiri kenan, wanda ake kiran shi sihirul kumul. Sai a nemi ainihin mai magani na musulunci sai ya mishi magani da izinin Allah. Sai na shida shine sihirul hawatif. Shi kuma sihirul hawatif shine asiri za a yi wa mutum gaba daya sai ainihin rayuwar shi ta rikice, a halin ido biyu ne ko a halin bacci, sai ya ga in a halin bacci ne sai ga yana yin mafarkai waɗanda suke masu ban tsoro. Idan yana kwance ka zo kana kallon shi, wani lokacin za a ga yana firgita shi kadai, sannan a cikin bacci zai rinka jin ainihin ana kiran shi, zai rinka jin kira ana kiran shi a cikin bacci. Wani lokacin ma idan shi biyu zai rinka jin ana magana da shi ko kuma ana kiran shi, kuma ya waiga amma ba ya ganin ainihin abin da yake kiran shi din. To anan ne zan yi wata magana wanda yake mai yiwuwa wasu mutane za su yi mamakinta. Mutane waɗanda suke zuwa cin zuma, so da dama irin wannan sihirul hawatif yakan kama su, musamman idan sun je sun ci zumar da aljanu suke shan wannan zuma, sun je sun ɗibo wannan zuma, kuma wannan zuma aljanu suna zuwa suna ɗibarta. To ƙarshe shi ne sai ka ga wani mai zuwa cin zuma ɗin sai ga ya kamu da wata irin larura a ƙarshen rayuwar shi, yana cikin tafiya sai ga yana waiga haka kamar ana kiran shi, sai a ce wai harbin zuma ne, ba harbin zuma ba ne amma yana fama da sihirul hawatif ne. Galiban irin wannan yakan faru ne ta hanyar yana zuwa yana ɗibo zumar da yake kuma aljanu suna ɗibo ta. Kuma ga mutanenmu hudda suke yi ba tare da ainihin zikirori ba, duk sanda ka zo za ka yi al'amura kamar yadda za mu zo mu bayani ƙarshen muhabara insha Allah ka ambaci sunan Allah. Duk wani mugun abu da yake tare da wannan guri zai kawai baka guri insha Allah, Allah ya shiryar da mu. Sannan kuma yana daga cikin alamomin da za a gane mutum ya kamu da sihirul hawatif, sai a ga yana da yawan waswasi, yawan kokwanto akan abubuwa, sannan da kuma yawan kai kukan abokan shi da dangin shi, kullum abin da bai kai ya kawo ba ya ce wane ya mishi kaza, wane ya mishi kaza, wane ya mishi kaza. Kuma in ya zo ya kawo maka ƙara sai ka ga wannan abin bai kai ma a kawo kukan shi ba. Sannan yana kwance zai rinka ganin kamar zai faɗo daga wani wuri mai tudu, kuma a cikin bacci zai rinka ganin zaki ko damisa ko wata dabba mai ban tsoro tana biyo shi da gudu haka. To in ya ga irin waɗannan abubuwa suna faruwa sai a ce ya kamu da sihirul hawatif kenan, mai yiwuwa wani aljani ne ya shige shi yake firgita shi, ko kuma asiri aka yi mishi yadda yake ainihin wani aljani zai zo yana firgita shi ido biyu ko kuma ainihin a cikin bacci. To in abin ya tsanani ma wani lokacin idan shi biyu zai rinka ganin haka kamar ana wulƙa mishi wani haske haka, ko yaga kamar wata wuka haka tana nufo shi za ta yanke shi, duk wannan sai a ce yana fama da sihirul hawatif. Sai ya kwanta bacci babu ɓera ɗakin shi, babu jaɓa, babu mage, sai ya tashi sai ga an cije shi. Yana cikin bacci sai ga an yanke shi, sai ya tashi ya ga jini kuma bai ga wanda ya yanke shi ba. Duk wannan alama ce ta sihirul hawatif. Idan aka kai wannan matsala da al-mu'alijina bil Qur'an za su yi maganinta insha Allah, Allah ya shiryar da mu. Na bakwai shine sihirul maram. Shi kuma sihirul marab yana faruwa ne ta hanyar ainihin wata gaba ta shanye, ko makanta ta samu mutum, ko kuma ainihin kurmantaka, ko kuma ya zama bakin shi yana da gargada, lafiyar shi lau kawai sai a ji ya hau ina, lafiyar shi lau sai a ga ya zama kurma, lafiyar shi lau sai a ga ya makance, ko kuma ɓarin jiki ya shanye, ko kuma dukkanin gaɓoɓin jiki su daina aiki. Waɗannan abubuwan duk da na lissafa suna iya faruwa ta hanyar samun wata tangarɗa a cikin ƙwaƙwalwa ko wata jijiya daga cikin jijiyoyi, kuma suna iya faruwa ta hanyar ainihin wani aljani. to wannan da muke magana muna magana ta hanyar wani aljani din ne. To ya ake gane mutum ya kamu da sihirul marar? Shine a ga hannu ya shanye, ya zama gaba ɗaya wannan hannu ba ya iya motsa shi, ko kuma ya zama yana iya motsa shi amma a wani lokaci, ko kuma ya zama zai iya motsa shi amma sai a ga yana ta wani buge-buge wuri ɗaya, haka yana ɗaukan hannun yana bugawa, ko kuma a ga ƙafa yana ta buga ta wuri ɗaya, ko kuma musamman yara sai a ga yaro yana ta kaɗa kanshi haka, yana ta kaɗa kanshi haka, ko a ga kai ya ƙi tsayawa, wuyan yaro ya ƙi tsayawa haka, duk yadda za ka yi sai ya langaɗe, ko yaro ya isa zama sai ya kasa zama, ko yaro ya isa tafiya sai ya kasa tafiya, ko ƙafafuwa su shanye, ko hannaye su shanye, ko kuma kamar yadda na faɗi a samu ainihin ta'attul na ahdul hawas, ya zama kunni baya ji, ko ido baya ji, ko makamantan haka. Waɗannan abubuwa sukan iya faruwa ta hanyar ainihin ɗabi'ar jikin mutum ya samu wata rashin lafiya sai ya tafi asibiti, yana iya faruwa kuma ta hanyar ainihin aljanni wanda ya shige shi, ko kuma aka yi sihiri aka saka shi. Allah ya shirya da mu. Yadda wannan al'amari yakan faru shi ne, wani asiri ne za a yi mishi, sai a turo mishi aljanni, sai aljanni ya shiga jikin ɓargon shi. A jikin ɓargon nan, nan ne ma'aikatar ji take, nan ne ma'aikatar magana take, nan ne na ɗanɗano yake, nan ne duk waɗannan al'amura suke. Sai a ce wa aljanin ga abin da ake so yi mishi, sai je ainihin danne ma'aikatar jin shi, sai zama baya ji, shi kenan, sai zama kurma. Ko ya danne ma'aikatar ganin shi, sai zama ga idanuwa lafiya lau, ba abin da ya same su amma baya gani. A je duk irin hoton da za a ɗauka a asibiti ba za a ga komai ba, amma kuma baya gani. Aljanin yana nan ya taushe wannan wuri, wanda shi ne yake sakin wannan ainihin wato a dama da ya samu gani da izinin Allah, sai je danne a jikin ɓargon. Ko kuma ya danne mishi ɓangaren fasahar shi, ɗalibi ne mai ƙoƙari, shikenan, sai a tura mishi aljani, sai zo sai ya danne wani ɓangare na ɓargon shi wanda yake ta hanyar wannan ɓangare fasahar shi ta ƙwaƙwalwa take zuwa. Sai a zo karatu ake ko lacca ake gaba ɗaya baya iya ɗauka, ko kuma a bashi sai ya gama ɗauka ɗin baki ɗaya amma yana fita, shikenan, ya manta duk abin da aka faɗi. Ko kuma duk a bashi ya fahimta, ya iya, ya riƙe, sai ya zo ya tasa jarabawa a gaba gaba ɗaya, sai ya manta komai gaba ɗaya. Ya faru wannan kamar makonni biyu da suka wuce, nake baku labari cewa akwai irin wannan da ya faru. Wata ɗaliba a makarantar 'yan mata ta malumfashi ta ne wa wata yarinya seniority, ashe wannan yarinya aljana ce. Aljanu suka rikida zai su shiga cikin ɗalibai ana karatu da su, kamar yadda suka rikida su zama cikin mutane a zo ana kasuwanci da su, ana mu'amala duk baki ɗaya, in ba ya nufi da ka gane ba, babu yadda za ka gane. Ta shi kenan, sai ta je ta mata seniority, ta jibga mata wanki, ta bata wahala, ta yi mata kaza, ashe aljana ce. Shi ne ranar sai ta zo ainihin ta firgita ta, ta zo ta nemi su kwanta wuri ɗaya, ta tsayadda abubuwa dai ta rinƙai mata wanda yake lallai in ta ƙi mata za ta yi mata laifi. To ƙarshen al'amari shi ne ta zo ta samu dama shiga jikinta, shi ne da muka zo mu nema ta karatu, shi ne duk ta bayyana waɗannan abubuwa. To kowa ya san wannan yarinya da matuƙar fasaha, ta amma da ta zo jarabawa gaba ɗayan jarabawa ta faɗi gaba ɗaya, ta samu F9, sai Hausa ne kawai ta samu pass. Shi ne ina tambayar ta abubuwan da ta yi mata, shi ne daga ciki ta ce ta kayar da ita jarabawa. Ta ce sai da tabbata ta yi karatun, ta fahimta, ta ce tana zama a cikin exam hall ɗin, shi kenan sai ta zare wannan fasaha, shi kenan sai ta duk ta kasa rubuta komai. Ta ce duk sanda ta zo za ta yi wata fefa sai ta samu ta haka, shi ne duk ta faɗi waɗannan takardu sai Hausa ta samu fa. To duk aljani yakan yi irin wannan don ya ga ya ainihin cutar da mutum. To wannan shi ne ake kira ainihin sihirul marar, shanyewar ƙafa, ko shanyewar hannu, ko rashin aikin waɗannan abubuwa da muka faɗi. Sai na takwas shi ne sihirul nazif, wanda malaman fiqh suke kiran shi al-istihara, jinin istihara, ma'ana jini ya zarce wa mace ya ci gaba da zuwar mata ba irin yadda ainihin wato ta saba ganin shi ba. To irin wannan yana faruwa ta hanyar tabi'a, yana kuma iya faruwa ta hanyar ainihin wani aljani wanda ya shige ta, ko kuma wani aljani wanda aka yi asiri aka haɗa ta da shi. Ta hanyar tabi'a ɗin yakan faru a samu ainihin wato wata dameji a jikin wata abin nan, wata gaba daga cikin gaɓoɓinta, sai zama jinin ya ci gaba da zuwar mata. Wannan shi ne in an je wurin likitoci za su ba da ainihin ƙwayar magani da makamantan sai a samu sauƙi. To amma akwai wanda yake za a yi mata asiri ne, sai ainihin a sa aljani ya zauna a cikin mahaifarta, ya rinƙa cinkuɗo mata jini ba dare ba rana, ba lokacin hailata ba, ba kuma lokacin da ba lokacin hailata ba, ko kuma daga haihuwa shi kenan jini ya ci gaba da zuwar mata. Wata matar za ta yi wata da watanni, wata za ta ainihin shekara, wata za ta shekara 7 da makamantan haka. To irin wannan al'amura ɗin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata ƙanwa matar shi ta zo ta nemi shi tambaya cewa jini yana zuwar mata, jinin kuma ya wuce iyaka, yanzu sai ta daina sallah kenan? Ashe sun san cewa jinin haila yana hana sallah. To amma wannan ya wuce ka'idar na haila ɗin, shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan ba jinin haila bane, shedan ne yake zungurun wata jijiya, sai ta ci gaba da zubar da jini. to an samu mace jahila wadda bata san addini sosai ba sai ta dauka cewa ai dai mace in tana jinin haila kai ba in jini na zuba mata bata sallah to wata sai ta zauna wata da watanni bata ainihin yin sallah to wannan kuskure ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kawo mata mafita akan haka shi yasa mata sai su karkade kunnansu su ji da kyau mazaje ma su karkade kunnansu saboda abin zai iya faruwa ga yarka ko matarka ko wata wadda al'amarin take a hannunka idan mace ta zo maka da matsala akan cewa jininta ya wuce mata kwanakin da ta saba tambaya ta farko da za ka yi mata shine shin ya canza kala jinin haila dai baki ne aka san shi ma'ana yana da duhu yana da karni to wannan jinin da ta ga ya wuce mata kwanakin haila ta misali tana haila kwana biyar ya canza kala sai ta ce eh sai ka ce to tun daga ranar da kika ga cewa jinin nan baki ya dauke wannan jajawur ya ci gaba da zuwa ko kuma wannan mai ruwan kadewa ya ci gaba da zuwa ko kuma wannan da yake zuwar miki kamar hoda ko kamar ruwan kasa ko makamantan haka to daga wannan ranar yana nufin jininki ya dauke kenan na haila sai ki wankan haila ki ci gaba da ibada wannan jini da yake zubar miki ba haila bace ba zai hana ki ibada ba ko kadan in kika tashi sallah sai ki samu ainihin wani pant ki sa auduga da sauransu yadda ba zai rinka zuba a jikinki ba matakin da za a dauka kenan a addinance ta ci gaba da ibada idan kuka tambaye ta cewa tana iya bambance jinin hailata da jinin wannan istihaba da yazo mata tace ba ta iya bambancewa to sai ka koma mataki na biyu duk waɗannan abubuwan sun zo a cikin hadisai sahihai daga annabi sallallahu alaihi wasallam mataki na biyu din shine sai ainihin tace da jinin hailata da jinin istihara ta baya canza duk iri ɗaya ne sai ka ce mata kwana nawa ne kike yin haila kafin wannan larura ta same ki sai ka bincike ta sai ka ga ta iya rike kwanakin ta tace kwana biyar kake yi sai ka ce to duk sanda wata ya kama ki rinka yin ainihin kwana biyar ba sallah ba azumi ran da rana ta biyar ta cika idan rana ta faɗi sai ki wanka na haila ki alwala ki sallar magariba daga sannan sai ki ci gaba da ainihin sallar ki wannan jini da yake zubar miki ba wani abu bane wannan idan bata iya gane bambanci tsakanin jinin hailata da na istihabata ba kenan sai ka mata amfani da kwanakin ta kafin wannan larura ta same ta idan kuma tace bata iya bambance jininta na haila da na istihaba kuma ta kasa ainihin rike kwanakinta da take yin ainihin haila din ko kuma tun daga sanda ta balaga kawai haka wannan jini ya ci gaba da zuwar mata har zuwa yau din nan bai dauke mata ba to ya za ka yi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce sai a bata umarni ta zauna kwana shida ko kwana bakwai daga farkon wata kenan rana ta shida ko rana ta bakwai sai ta ainihin yi wanka bayan sallar magariba don wuni da rana suna karewa ne lokacin da ainihin rana ta fadi to wannan rana ta biyar ta cika kenan wannan dare da za a shiga daren rana ce mai zuwa ta gobe don haka ta cika kwananta shida ko kwana bakwai to shikenan sai ta wankan haila sai ta ci gaba da ibadarta waɗannan su ne matakan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo a nan zan jawo hankalin danginmu 'yan malikiya akan cewa ku je ku yi karatu na sunna annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo da shari'a wadda ta zo a cikin hadisi aka ce mace ta zauna kwanakin haila kwana 15 ba babu wannan a cikin sunna amma akwai a cikin littattafai na fiqh malamai sun faɗi amma kuskure ne Allah ya gafarta musu amma daga annabi babu hujja a cikin hadisi akan wannan dukkanin su ijtihadi ne wannan yake kwana 10 wannan yake kwana 9 wannan yake 13 wannan yake 11 wannan yake 12 wannan yake 15 duk baki ɗaya wannan sunan shi ijtihadi idan aka ce ga nasi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan idza qalat hazan fa saddiquha tunda annabi ya fadi sai a gaskata shi magana annabi ita ce magana dan haka mace a shar'ance in ba wanda zan zo in yi bayani ba ba ta wuce kwana bakwai kwanakin hailarta tana haila kwana 3 jinin haila ya ci gaba da zuwar mata ta ga wannan kala bai canza ba sai ta bar shi zuwa bakwai ranan na bakwai din nan shikenan sai ta wanka ko ya dauke ko bai dauke ba wannan ainihin jini sunan shi na istihaba mun fahimci wannan da kyau ko to amma wadda ya zama tun daga sanda ta balaga tana budurwa ita hailata ya zarce kwana bakwai to akan haka za a gina ta to ita wannan babu ƙari misali daga sanda ta balaga sai ya zama kwana 10 ne ta fara yin hailata tun farkon balagarta mun fahimta tun da ta balaga kwana 10 ta fara to a haka za ta zauna ita ko da jini ya zo mata ya ki tsayawa ranar na 10 din nan ba za ta hukunci da wannan jini ba za ta ainihin yi wanka ta ci gaba da ibadarta mun fahimci wannan to ta iya yiwa dan na san wannan magana za ta haifar da maganganu fa saboda ta saba wa fiqhu amma babu laifi tunda bata saba wa annabi ba mun san ba mai laifi ba mun fahimci wannan da kyau ko ta iya yiwa a ce to kun ji kuma sun ce ma mata su rinka yin sallah suna da haila, to mun saba jin irin wannan daga gare ku, ba mu damu ba. Amma abin da muke cewa ku ma din da kuka ce 15 din kuka yadda, kun ce in 15 din ta wuce jinin bai tsaya ba ta cigaba da sallah, ita ma wannan jinin fa da za ta cigaba da sallah dashi. Mu namu da dalili daga annabi, naku babu dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka idan ita tunda ta balaga kwana 10 take yi, to ma dauka akan take. Mun fahimci wannan ko? Tunda ta balaga kwana 10 take, to ko ya karu gare ta haka za ta tsaya a kai. To ina magana akan cewa idan tana hailata kwana 5 misali, jini ya zo mata sai ya ki daukewa, haka ce ta kara kwana 3. Wannan magana ma sai da aka yi mata wani kuskuren fahimta a kasan nan. Ta kara kwana 3, sai a ce wani bai dauke mata sake kara kwana 3. Ta sake kara kwana 3, ta sake wai matakar dai bata wuce 15 ba, ba haka nan sun yake ba. Malikiyar ma ba ku fahimta ba. Abinda malikiya suka ce shine, matar da take fama da haila sai hailata ta zo mata sai ta ji daukewa, to sai ta kara kwana 3 akan waɗannan kwanaki nata na al'ada. Tana ku haila kwana misali 3, sai zo ki dauke mata sai ta kara 3, 6 kenan. To amma sai suka ce ta kara kwana 3 matakar bata wuce 15 ba, tunda malikiya sun tafi akan cewa za a iya yin haila kwana 15. To idan kuwa hailata kwanaki 15 ne fa, to ba za ta kara ba. Abinda suke nufi kenan da cewa matakar bata wuce kwana 15 ba, ba wai ana nufin ta karawa tana yin haila kwana 3 ya ki tsaya ta kara kwana 3 ta kara kwana 3 ta kara kwana 3 ta kara kwana 3, abin ya zama bankaura kenan. Ba haka su ma fuqaha suke nufi ba. Ka je ka duba sharhin didda suke, kuma ka samu malaman da yake kwararru ne, ba ƴan ataba ba cikin malikiya. Masu da'awar wai su suna kara malikiya ne, kuma la ya'rifuna min al-malikiyya shay, ba abin da suka sani cikin malikiya. Kuma duk malikancin mu da muke fa a kasan nan, ya jama'a mu sani da cewa malikanci ne fa na bari daya. Malikiyar galibi da ake bi a kasan nan malikiyar Andalus ce. Akwai malikiyar Iraq, ta sha bamban da malikiyar Andalus. Akwai malikiyar Misra, ta sha bamban da duk waɗannan. Akwai malikiya ta Madina, haka duk malaman suke. Menene misali akan wannan? Mai muktasar da mai risala da mai akhbari dukkansu mutanen Andalus ne, mutanen Maghrib ne. Malikiyarsu ta sha bamban da malikiyar mai askari, shi mutumin kasar Iraq ne. Saboda haka matsaloli da dama zai zo, zaka ga ya saba. Misali, mai ce in kai raka'a 2 a sallar azhar, madadin zaka zauna kai tahiyya sai ka manta, sai ka miƙe tsaye, yace in ka riga ka gama miƙewa sai ka ci gaba, ƙarshen sallar ka sai kai qabli, saboda kai ne kai ragi. Abinda mai muktasar, abinda mai akhbari yace kenan da sauran fuqaha. Amma mai askari sai yace in kai haka, a'a mai ahlar yace idan kai haka sai ka ainihin qabli, in kuma kaga cewa da ka miƙe din kaga cewa ai ba miƙewa ya kamata ba, sai ka dawo ka zauna, to ƙarshen sallar ka sai kai ba adidan kai ƙari kenan wannan miƙewar da kai. Amma mai askari sai yace in har ka sake ka miƙe dole ka ci gaba, in ka dawo ka zauna sallar ka ta baci. To a cikin malikiyar kenan da muke karanta nan ƙasa akwai wannan, akwai contradiction. Wannan ya ce kaza, wannan ya ce in kai, kuma abin ya baci. Akwai abin da zai iya daidaita mu mu dawo kan abin da yake daidai in ba an dawo alkitabu wa sunna ba? To Allah madaukakin sarki dai cewa wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Duk abin da kuka yi sabani ko menene, Allah yake akwai hukuncin shi a wurin Allah. To saboda haka ba a hana ka karanta littafin fiqh ba, ba a hana ka dauki maganar malaman fiqh ba, amma da shar'i. Idan ka dauki maganar malaman fiqh kana aiki da ita, Allah zai baka lada insha Allah. Ran da kaga wannan magana ga hadisi an samu, to sai ka aje wannan magana ta malaman fiqh, sai ka dauki hadisi sai ka aiki da shi. Ba za ka zaji malaman fiqh ba, dan in ka zaje su ka zama fasiki. Sai ka ce Allah ya ji kansu. Manzon Allah kuma sai ka ce sallallahu alaihi wasallama magana kaza a dauka. Dan Allah an yi wa manzon Allah biyayya ko ba ai ba? Malaman fiqh an yi musu biyayya ko ba ai ba? Amma sai ka ce ni ilimi na bai kai in iya daukar magana annabin aiki da ita ba. Ya aka yi ilimin ka iya wanda aka aiko shi duk ga duniya gaba daya, baka iya ka dauki magana shi kai aiki da ita ba, sai wanda yake ba aiko shi ga ko mutanen gidansu ba. Wannan matsalar da nake bayani, kaje ka dauki littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi na Ibn Abdul Barri An-Numari, zaka ga cikakken bayani a ciki. Zaka ga inda Imam Malik, Allah ya gafarta mishi, yake cewa qaulani mukhtalifan yakunani sawaban jami'a. Aka tambaye Imam Malik cewa malamai biyu sun yi sabani, waɗannan maganganu duk za su zama daidai wanda naga dama an dauka? Yace maganganu biyu suna kare da juna yake su zama daidai? Yace mal haqqu illa shay'un wahidun. Yace gaskiya kwaya daya ce, al haqqu la yata'addad. Gaskiya ba ta karkasuwa a ce in ka dau wannan yayi, in ka dau wannan yayi, a'a wannan yace haram, wannan yace halal, kuma a ce duk wanda ka dauka yayi ba daidai bane. Wannan magana tana nan. Sannan ka dauki littafin al-ihkam fi usul al-ahkam na Abu Muhammad ibn Hazm al-Zahiri. Sannan ka dauki littafin Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah Raf'ul Malami an al-A'immat al-A'lam. Ibn Taymiyyah ya kawo misalai da dama dangane da al'amarin da ya shafi cewa ba a bin irin waɗannan malamai in sun saba da kuskure, amma kuma ba jafa'i ake musu ba, ba a zargin su, addu'a ake musu a ce Allah ya gafarta musu. Nazo da wannan littafi a farko-farkon muhadarar mu nan na nuna mana shi. To saboda haka ashe in mun gane wannan da kyau, sai ka gane da cewa babu wanda ya hana ka faka bi mazhaba, kuma babu wanda ya ce maka malaman mazhabobi batattu ne ko malaman fiqh. Amma muna baka shawara ka je ka nemi littafin Shehu Usmanu Danfodiyo mai suna Hidayatul Tullab. Shehu Danfodiyo yace idan aka ce annabi ya ce, yace to wannan ba a kiranta mazhaba kowa, sai a ce shari'a yace wajibi ne duk wanda yake musulmi aka kiraye shi ya bi. An fahimci wannan da kyau ko? Kuma sahabbai ma idan suka ga wani ijtihadi na wani sahabi kamar Sayyidina Umar, daga baya in suka zo suka samu ijtihadin da ya fi shi zama daidai, sai su watsar da wancan na farko sai su dauki wannan. To musamman ko in hadisi suka gani dama tuni za su aje wacce magana su dauki hadisin. Zan buga misali akan wannan matsala guda biyu sai mu wuce. Misali na farko shi ne, Sayyidina Umar ya hukunta cewa yatsu waɗannan diyarsu daban-daban take, da wannan yatsa da wannan yatsa, an cire maka wannan diyar shi daban, wannan daban, wannan daban, gwargwadon girman shi, gwargwadon amfanin shi. Haka Sayyidina Umar ya bayar da ainihin fatawa. Bayan Sayyidina Umar, Allah ya dauki ran shi, sahabbai suka samu ainihin hadisi wanda ya zo sahihi. Aka same shi a zamanin Muawiya, wani sahabi ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wannan karamin yatsa da wannan babban yatsa, yace hadhihi wa hadhihi sawa, da wannan daidai wa daidai suke gaba daya. Saboda haka idan an cire wannan, in za a biya raƙumi goma ne, wannan ma raƙumi goma, wannan ma goma, wannan ma goma, wannan ma goma, in an cire nan kan yadda za a biya goma a duka, haka za a biya. Haka hukunci ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma Sayyidina Umar sai ya yi hukunci akasin haka, ya nuna da bambanci tsakanin gaba da gaba, tsakanin yatsa da yatsa. To manzo Allah ya nuna babu bambanci, sai ka ce Sayyidina Umar radiyallahu anka wa arbaka wa rasul sallallahu alaihi wasallam. Sai a dau magana manzo Allah, sai a ga Sayyidina Umar, ba zagin Sayyidina Umar za a yi ba. Idan ka ce dan ne ba za a dau magana Sayyidina Umar ba, babban sahabi, manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin, sai a ce ka faɗi hujjatun alaika. Ai da farko manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin, sai dai fara cewa ku bi sunnata, sannan kuma ku bi sunnar halifofi shiryayyu. Kar ka manta da cewa halifofi shiryayyu ba wata sunna suke da ita fa sabanin sunnar annabi ba. A'a, ijtihadin su da suka yi, suka fitar da wasu hukunce-hukunce a musulunci, ba su saba wa ka'idojin Qur'ani da hadisi ba. Manzon Allah yake maka ishara ka dauki waɗannan, shine alheri, ba ka dauki fahimtar ka ba ko ta wani malami. Amma ba wai sahabi ya kawo ijtihadi da kuskure ya saba hukuncin annabi sai ka dauka ba fa. Ku duba wancan littafi da na faɗi, al-ihkam an fi usul al-ahkam na Ibn Hazm. Ibn Hazm ya kawo cikin sahabban annabi akwai waɗanda suke ganin fa sayar da giya babu komai. Suke ganin sayar da giya babu komai. Daga cikin su akwai Khalid ibn Walid, yana ganin sayar da giya babu komai. Amma nan kowa ya san hadisi ai da annabi ya nuna cewa sayar da giya da dakwanta da kaza kaza duk baki ɗaya daidai wa daidai ne, haramun ne ko? To Khalid yana can wurin yaƙi, manzon Allah ya faɗi hadisi bai sani ba. Mun fahimci wannan da kyau? To yanzu sai ka ce tunda sahabi ne ya faɗa, ni ya zan iya saɓa wa sahabi? Ka saɓa wa sahabi kana jin nauyi, baka jin nauyin ka saɓa manzon Allah da ya nuna maka waye sahabin, ya akai ma ya zama sahabi inda ba manzon Allah. Mun fahimci wannan da kyau ko? Akwai sahabin annabi Abu Darda, shi ma Abu Darda yana ganin dan kana azumi ka ɗibi abin da yake alewa ko liɗi ko minti ka sha babu komai. Amma kana azumi ka sha wannan yaya? Kana azumi ka afa liɗi ko ka tsotsi alewa yaya? Azumin ka ya kare ko? Amma Abu Talha al-Ansari yana ganin cewa azumin ka bai kare ba, ba sahabi bane, sai a ce yayi kuskure. To a ƙarƙashin waɗannan irin abubuwa aka gane cewa hadisin nan da ake kafa hujja da cewa ikhtilafu ummati rahma,
sabanin al'umma rahama ne ko ashabi kan nujumi man iqtadaytum qad iqtadaytum wai sahabbai naka kamar taurari take wanda duk kuka bi kun shiryo wai faɗi wannan duk waɗannan tatsuniya ne fa ta iya yiwa kai dama Allah ya ji kamar Hassan Idris gashi tun bai mutu ba ina sauraron wani kasar nashi yana bayani yace mutane ba su karatu ilimi na musalal hadith ba sai matasa suka zo suka yi ta karatu sai malami babba ya tashi da rawani da kandili a masallaci yana wa'azi sai jawo hadisi sai matasa sai ce ai wannan tatsuniya ce sai ji a shekara 60 da suka wuce shi tatsuniya ce akan shi amma hadisi yake ta cewa to wasu abubuwan tatsuniyoyi ne ga sunan birjik in ka je kai karatu na ilimi na musalal hadith wannan masifa da kake yi zaka daina ta wallahi kai ma kana fama da sihir ne sihirul jahili kai sunan naka a to ba jahilci ba abinda baka sani ba an ce hadisi bai inganta ba wai zai ka ce a'a tunda dai ba a zamanin annabi aka ce bai inganta ba kaji yanzu dan Allah in ba dan kasar mu an ci amana ilimi ba ya kamata wannan ya karantar da matar shi matar ka bai halatta ka karantar ba kana wannan matsayin sai ka zauna ka bauta Allah da iya gurgurdan fiqhun ka in ka mutu ka je can ku karata balle ka miƙe cikin jama'a zaka tashi baka wai hadisi wai mutum ya ce to ai shi bai ga raunin ba to ya zaka ka gani akwai waqara a cikin ainihin idanka akwai giba akwai wata yana a idanka ba za ka iya gani ba duk abinda ba aikinka ba baka iya ganin illar shi Imam Malik in aka jawo mishi hadisi yana kashin gida zai gane hadisin ya inganta ko bai inganta ba dalili yayi karatu kai ka zauna baka karanta komai cikin ilimi na musalal hadisi ba kuma ilimi na musalal hadisi shine ilimin da yafi kowanne falala da daraja domin ko Qur'ani ba a iya tabbatar da shi ba sai ta hanyar ilimi na musalal hadisi sai an samu riwaya mutawatira sai an samu kaza sai an samu kaza sai an samu kaza saboda haka zaka samu duk waɗannan alarammomi da suka ruwaito al-Qur'ani qurra'in nan gaba ɗayan su ba malaman hadisi to ilimi na musalal hadisi kuma yafi komai faɗi yafi kuma komai wahala shi yasa ka zauna ba kai karatu ba ka riƙe hadisin ka shekara 60 kana ta cin abinci da shi ashabi kan nujumi manika tadaitun qadihi tadaitun yan tsofaffi suna ta girgiza kai ikhtilafu ummati lakum rahama yan tsofaffi suna ta girgiza kai la salata li jaril masjidi illa fil masjidi yan tsofaffi suna ta girgiza kai yawma sawmikum yawma naharikum ran azminku ran layyakku duk waɗannan baki ɗaya hayaniya ne wallahi in kai karatu zaka iya ganewa amma in ka zauna ba kai karatu ba ka ce wai kai baka ga meye bai inganta ba a cikin ya zaka yi ka gani baka nike zaka je wurin shi sai a ciro karfe a jikin mashin ɗinka yana kyalli sai a ce wannan karfe ya mutu sai jawo wani tsoho a akwati duk dike shi karsa shi ne duniya ta gama da shi sai kuma ya ce wai shi ne mai lafiya kuma ana sa sai ka ji abin ya tashi da a ce da ido ake ganewa idanka ya nuna maka wannan sabo ne yana kyalli a to ya aka yi sabo ya mutu akwai wani karfe jikin keken ɗinki yana ƙara mutuwa yana ƙara kyau faleti wanda ake cewa ƙoshiya yana ƙara mutuwa yana ƙara kyalli yana ƙara mutuwa yana ƙara kyalli haka yake da za a ciro shi a saka shi a leda haka ce sabo ne in kai baka sani ba amma tele yana zuwa in ya gani sai ya ce wannan ya mutu to amma kai ba za ka ga mutuwar ba mun fahimci wannan da kyau ko to haka ilimi na musalal hadith kamar waɗanda ba su yi karatun larabci ba ne ƙala muhammadan in ka ce a ba daidai ba ne sai ce a to me bambancin ƙala muhammadin da ƙala muhammadan da bambanci mana a dawo harshenka a yi maka irin wannan damejin za ka yarda gida a ce mishi gidu na zo gidin muhammad za ka yarda za ka ce a sai an ce gida wanda ba bahaushe ba idan ya buɗe baki ya ce dalladi sai kai mai dariya wai da ya ce ɗan ba amma kai kake wa larabawa wannan damejin kuma an ce ba haka ba ka ce ba ka ga illar ba to haka ilimi na musalal hadith dole sai mutane sun tashi sun ƙware a kan shi in ba haka ba za a iya tace waɗannan abubuwan ba za ku zo kuna ta gaya mutane hadisai na ƙarya matasa kuma suna nan suna karatu kuma bayan ka yi ilimi na musalal hadith sai ka mallaki hadisai sai ka mallaki littafai na hadisai sai ka mallaki kutubu sitta ba sitta sahihi ba sitta sahihi ma da ake cewa kalmar jahilai ce sitta sahihi jahilai ne ke faɗinta malaman hadisi in suka ji ka ce sitta sahihi sai su rufa wasu ka buga kutubu sitta ake cewa sai ka mallaki sahihul bukhari sahihul muslim as-sunan abi dauda sunan tirmidhi sa'annan ka mallaki an-nasa'i ibnu majah muwatta masanid gaba ɗaya ana buƙatar ka mallake su musnad na imamu ahmad musnad na abdu bin humaydi musnad na abu ya'la musnad na humaydi duk waɗannan tafai ka mallake su yadda yake da kata zaka binciko hadisi da isnadin shi gargar sai ka ji imam malik ya ce haddathani fulanu haddathani fulanu kana kallo yake ce wannan ya inganta ko wannan bai inganta ba sannan sai ka mallaki kutubur rijal akwai al-kamil fi ar-rijal mujalladi 17 aka buga shi na abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi mazajan da suka ruwaito waɗannan duk waɗannan mazaje da kake jin ana haddathana wa ne cikin waɗannan tafai guda 6 Bukhari, Muslim, Abu Dauda, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah guda 6. duk baki ɗaya akwai tarihin su a cikin mutanen kirki ne ko ƴan banza, ina aka haife su, ina suka mutu, kabarin su na ina a yanzu, duk an bayyana. Sannan akwai tafai da aka ware akan mutane waɗanda suke masu rauni da waɗanda aka daina karɓan hadisi wurin su. Abu Afa'u al-Matrusin, Imam al-Bukhari yayi, Imam an-Nasa'i yayi, Imam ad-Darqutni yayi. Akwai littafi kuma wanda an ware shi kuma masu rauni kawai ake magana akan shi. Sai waɗanda aka tuhuma da cewa suna da rauni bai halatta a karɓi riwaya wurin su ba, amma malamai sun gano daga ƙarshe ya halatta, shine al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal na Ibn Adiy al-Jarjani da Mizan al-I'tidal fi Naqd ar-Rijal da al-Imam az-Zahabi da makamantan waɗannan littattafan. Sannan akwai littafan da ke cuɗa mutanen kirki da mutanen banza, shine al-Jarh wa at-Ta'dil na Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Jarjani ar-Razi. Mun fahimci wannan ko? Duk sai ka je ka yi karatu ka mallaki irin waɗannan abubuwa. Idan ba haka ba, za ka zauna a cikin rayuwarka da sunan malanta, kana jawo hadisan ƙarya, kana bautar da mutane Allah da abin da yake ƙarya, ranar alkiyama ka je Allah ya tsaye maka da hujja mai ƙarfi ba ka da yadda za ka yi. Shi yasa ba dole ne sai ka yi malanta ban ka san ba ka cancanta ba ka zauna mana. Mun fahimci wannan ko? A to in ba tsiwa irin wannan ba, yaushe za a akwai wani wanda ya zo gurina wata shekara, yau shekara uku kenan. Yace tun da yake bai taba koyan ilimi na musalal hadis ba, amma yana son da in ware mai lokaci in koya mai ilimin musalal hadis. Nace gaskiya babu lokaci, sai dai akwai aji da muka ware ana koyar da jama'a, ka zo ka shiga mana. Ato ba shikenan ba, kafi su ne. Akwai wanda ya fika malanta a izala, in malanta izala kake fama da ita tunda aka fara izala da suma aka fara, sune ma suka kafata. Dan yace mun lokacin duk sabon gar lokacin zaman ba dan izala, sai shi kwaya daya sai ka hona wurin su malam Ahmad Jalle su marga Allah ya ji kanshi, yace zai ta wurin shi fita ba. To amma yana nan a zauna ajin ana koya mishi, nace kai ma ka shiga mana. A shi so yake a ware mishi nashi na musamman, ya waye gari shi malami ne ba a san da ya karatu ba. Ah, to in ba haka ba, dan me zaka ji kunya ka zauna a koya maka? Imam Malik ba zama ya aka koya mishi ba? A shi kanshi Annabi ma duk a wuce ko ina a tafi wurin Annabi, Annabi ba zama ya aka koya mishi ba? Mun fahimci wannan da kyau ko? To sai aka samu matsala, sai yace a'a, wai wannan yanzu shine yake zuwa ya dauki littafan Al-Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani الألامة المحقق قوي الحجة شديد المعاربة ويشيزي أو تلتفنش ويشيزي وألباني نكجي وانت الدموما يتدكتي فاما دي إتا الدنيا أنسى مماي مايو أكن إرونا مايت يابقى ياك عليش والله من فهمت وانانكو كنا غايا تبا دكا لتتفن دفك سوني أمهات أتك المسلمتي أما كوا يايشرو سيكاكنا ننزونا وانجنك إنا جنك أصادك تزاك وألباني نكجي. Kuma da ake ce muku wai kada ku karanta littafin Ibn Taymiyyah da littafin Albani, dan me ku karanta mana ku ga abin da ke ciki? Bishara akan haka, akwai fassarar littafin Sifatus Salati ta fito na Hausa wanda aka fassara, ka je ka siya ka ga abin da ke ciki mana. Ka je ka ga akwai littafi wanda tsakaninka da Allah zai kawo maka magana kai tsaye, ka maka dalili kamar wannan, kuma ya gaya maka littafi juz'i kaza, shafi na kaza, tabaa ta kaza, wanda malamin kaza yi. Ka ɗauki littafin shi Ahkamul Jana'iz wa Bid'ah, muna nan muna karanta shi duk ran Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, kwanaki hudu muke karanta shi a mako tsakanin Magriba da Isha. Ka je ka ɗauki wannan littafi nashi ka gani, sai ya ce maka yana daga cikin sunna idan ka zo sanar da mutane cewa wane ya rasu za a yi mai sallar gawa, bayan ka sanar da su sai ka ce ku ce Allah ya ji kanshi, in suka ce Allah ya ji kanshi sai ka tafi sai ka ba su wuri. Haka ake sanar da gawa, haka muke a ƙasar sanar da mutuwa. To sai Sheikh Nasir Din Al-Albani ya kawo haka, yace dalili na akan haka shine randa ainihin aka je aka kashe komandojin yakin Annabi sallallahu alaihi wasallama su uku da ya zauna yana ba da labari, sai ce wane ya rasu ku ce Allah ya ji kanshi, sai ce Allah ya ji kanshi, yace dalilin shi kenan akan haka. Duk magana da ya kawo sai daure ta da hujja, sai ce duba littafi kaza, juz'i na kaza, shafi na kaza. Yau din nan zamu ci gaba da karatun littafin, zamu kasar na 20. To ku karanta mana, kuma ina kuka je kuka karatun littafin ilimi na musalal hadis, mutumin da yau shekarar shi 70 yana karatun ilimi na musalal hadis, shekara 70 ya ce tun yana shekara 13 ya fara yin karatun ilimi na musalal hadis, yau shekarar shi 83 a duniya. Zaka gwada kanka da shi? Shekarar shi 83 a duniya, ya ce tun yana dan shekara 13 ya fara koyan ilimi na musalal hadis, san da ya cika sa shekaru 20 sai ya dauko takhrijin da Al-Hafiz Al-Iraqi wa Littafin Ihya Ulumuddin ya ainihin ni tartibin shi. Tun yana shekara 20 ya fara rubutun littafi, ma'ana shekarar shi 60 da nawa kenan, shekarar shi 63 yana rubutun littafi. Kai da ko jarida baka taba yin jawabi a ciki ba, zaka ce zaka mishi nakali, ko jarida baka taba jawabi ba. An ga mutane sun yadda da jawabin ka, ko kuwa ya dauki sahih al-Bukhari, yayi muktasar na sahih al-Bukhari, ya ainihin wasu zuwa suna cewa wai ya ware hadisai ne masu rauni cikin sahih al-bukhari ba ku san tafan albani ba ku je ku karatu ba hadisai masu rauni ya ware ba mukarrarat na sahih al-bukhari akwai hadisai da bukhari yakan yawan maimaitawa sai a shekh nasir jinan albani sai hada su wuri daya sai kawo da cikakkiyar riwaya sahih muslim ya dauki ainihin sahih muslim ya ainihin yi ta'liqi da tahqiqin shi mukhtasar din shi wanda al-hafiz al-munziri yayi sannan abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah ya dauka ya ware ba ifan hadisan an bubbuga sahihan a cikin mujalladai biyu sahih sunan abi dauda sahih sunan tirmidhi sahih sunan nasa'i sahih sunan ibnu majah sai kuma juz'i dai da'if sunan abi dauda da'if sunan tirmidhi da'if sunan nasa'i da'if sunan ibnu majah muwatta ya aiki akan ta masani mudawwanatul kubra duk ya rubuta suna nan a ajewa su ma ba a fara buga su ba tukun wanda ya irin waɗannan ayyukan shine wai zaka miƙe wakace zaka mishi na kadi to me ka karanta a tsaya ma ana kula kama ba kai da kanka lisanul qal dinka da lisanul hal ka bude bakinka ka ce baka taba karatun ilimi na musalal hadis ba shekara uku da suka wuce a kaddara koda daga lokacin ka fara ka isa kai karatun da zaka yi wa irin wannan nakadi wanda shi shekara shi 70 yana yin a wannan karatu kuma ala ragami ansil haqidin ko ka ki ko ka sayo ka bude littafi kana karatu sai ka ji an ce wal hadithu sahihun sahahu al albani ko da ka so sai ka ji an fada sai dai ka mutu sai ka ji an ce wannan hadisi sahihi ne har ma albani ya sahaha shin aka fada haka shikenan sai fatiha sai addu'a a tashi an yi hatima kenan mun fahimci wannan da kyau shi yasa kina da nake matasa ko ka ji wani ya miƙe yana surutu irin wannan karabu da shi bai yi karatu bane kuma me ake nufi kun ce a zo a yi karatu matasa sun tashi suna karatu kuma kun tashi kuna faɗa da matasa ma'ana a zo duk sanda kace a zo a yi karatu ya kamata kai ma ka ci gaba da yin karatu to munazaba da ta kawo wannan shine bayani da nake akan annabi annabi ma'ana jini da yake wucewa ya mace na faɗi yadda za a yi ko to sa'annan mai ciki kuma da ta haihu ita kuma in ta haihu ka'ida da annabi ya kawo yace jinin haihuwa bai wuce kwana 40 haka yazo a cikin hadisai sahihai duk waɗannan hadisai suna nan cikin Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sahihan hadisai ne kaje kuma ka dauki littafin fiqh sunna mujalladi na farko za ka ga cikakken bayani da littafin Subul Salam da littafin Nailul Awqar da littafin Fathul Bari da Umdatul Qari duk za ka samu bayanai akan waɗannan al'amura da muka bayyana mun fahimci wannan da kyau ko matarka idan ta haihu jini yana zubar mata to ba za ta wuce kwana 40 ba daga haihuwar in jinin nan ya wuce kwana 40 ya zama istihaba za mu zo mu faɗi yadda za a yi da shi insha Allah saboda haka idan irin wannan al'amari ya faru mace ta haihu jini ya zo mata ya yi kwana 7 ya ɗauke bayan wasu kwanaki ya sake zuwar mata ya sake ɗaukewa sai a ƙirga daga ranar haihuwarta za a ƙirga zuwa yau kwananta 40 kenan shi kenan wannan ainihin wato jini ya riga ainihin lokacin shi ya kare abinda zai biyo bayan kwana 40 din nan to jinin istihaba ne ba jini ne na haihuwa ba na nifasi ba za a ce waɗannan kwanaki da take ƙetarewa banda su ba za a yi lissafi da su ba duk in ka je kai bincike kai karatu akan matsaloli ko waɗannan ilimi za a samu jara a kai kuma mutum ya zo yana cewa mu ilimin bai kai nan ba kasala ce fa kwanciya kai kai ta bacci fa min al-mahdi ila al-lahdi da a ce ka tashi kana karatu za ka cewa abubuwa da dama ka samu jara akan su kai kanka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko misali na biyu kar ku manta na ce misali biyu zan buga dangane da sayyidina umar na kawo na misalin biya misali na biyu shine a zamanin sayyidina umar ya miƙe yace daga yau duk matar da ta yi aure alhali tana cikin idda za a kwace wannan sadaki a kai baitul mali kuma za a raba su babu aure tsakanin su har abada ana nan sai haka ta faru wata mace tana cikin idda sai wani ya neme ta da aure aka yi aure a idda aka je aka ci gaba da zama sai aka gano su sai aka kawo su gaban Umar ya kwace sadakin ya mayar baitul mali yace aure kuma tsakanin wannan mutum da wannan mace har abada babu shi sayyidina Ali yana gida bayan kwanaki biyu ko uku labari ya yadu ai ga hukuncin da sayyidina Umar ya sa sai sayyidina Ali ya zo ya gyara sayyidina Umar wannan matsala in ya kai sadaki baitul mali tunda aka sadu da ita ta ci sadakin ta don haka a kawo mata sadakin ta yace aure kuma za a iya gyarawa aure bai haramta tsakanin su ba har abada dama tana cikin jini na biyu ne misali akai wannan aure ko to yanzu sai a ce wannan miji ya rabu da ita dan fashi za a yi bata auren za a yi dama auren bai yiwu ba wai saki ba ya raba da ita, ta je ta cika sa waccan idda ta wancan tsohon miji, shine sai ta jini biyu kenan, tunda daga jini na biyu ne aka lalata shi, sai ta jini biyu ta karasa wancan miji, wancan idda ta shi kenan. Wannan kuma nata tunda abu ya faru da kuskure ne, shi kuma sai ta istibra'i, sai ta jini daya, in ta jini daya sai a zo a sa sabon sadaki a kuma daura aure. Sayyidina Ali yace aure yayi har abada. Sayyidina Umar da yaji dadin wannan fatawa sai ce la abqana Allah bi ardin lasta biha ya Abul Hasan, yace kada Allah ya zaunar da ni garin da baka a ciki ya kai baban Hasan. Sayyidina Umar ya gyara wannan fatawa, to kada ku manta, Madina cibiyar ilimi ce, Madina cibiyar kasuwanci ce. Ran da Sayyidina Umar ya zo ya shelar wannan magana, ran nan wani ya iso garin, wani kuma ran nan ya bar garin, wannan fatawa shine sai ta taho mana nan yammacin duniya. Haka wannan fatawa ita ta taho mana nan, sai a ce ya aure ta idda har abada babu aure. To wani tunanin irin wannan fatawa sai su kangare, sai su ce bari ma su ci gaba da zama haka, a kun ji yadda za a gyara. Sayyidina Umar da wannan hukunci ya gyara. Imam Malik ya ruwaito wannan magana tana nan a cikin Muwatta, al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito ta a cikin ainihin As-Sunan al-Kubra, haka kuma wannan magana tana nan a cikin Ahkam al-Qur'an na Ibn al-Arabi, tana nan a na Abu Bakar al-Jassas.